بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana mun shiga daren Litinin wanda ya daidai da daren 8 ga watan Shawwal. Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429, daidai da 5 ga watan Oktoba shekara ta 2008. Wannan shine kasar na 34 daga cikin jeren giyar karatutukan littafin Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Takin karatun da muka sawa, karatun hadisi da aiki da shi, shine zama lafiya ɗaya ga musulmi. Sannan idan jama'ar musulmi basu manta ba, muna ainihin wato karatu ne a cikin babin da ke bayani dangane da abin da ya shafi ainihin wato falala, ko kuma bayanai dangane da darajoji na ainihin ilimi. Shi ilimi shine ainihin wato asalin darajar da Annabi Adam alaihi salatu wassalam ya samu, wanda ya ɗaukaka da ita a bisa mala'iku. Mala'iku kuwa su ne halittun Allah madaukakin, wato halittun Allah madaukakin sarki, waɗanda Allah madaukakin sarki ya ɗaukake su da ɗaukakar shi, ya tsare su da tsarewar shi, ya ba su darajar da bai baiwa wata halitta ba a cikin halittu gaba ɗaya. Wannan daraja kuwa ita ce yusabbihuna al-laila wan-nahara la yaftiruna, tasbihi suke dare da rana ba sa ƙaƙƙautawa. Abu na farko kenan. Abu na biyu, Allah madaukakin sarki ya tsare su daga kuskure da sabo da rabkanuwa, daga duk wani abu wanda Allah madaukakin sarki ya shagaltar da su na ibada. Su kadai ne a cikin halittun Allah madaukakin sarki wadanda Allah bai saka su ɗayan cikin jinsosi guda biyu ba, wato su baka ce musu mata, baka ce musu ainihin maza ne. Duk wannan darajar tasu da duk wannan daukakar tasu, wadda Adamu babanmu da mu ƴaƴan shi ba mu same ta ba, amma sai Allah ya dawo ya ɗaukaka Adamu akan wannan halitta madaukakiya mai daraja da ilimi. Ashe ɗan Adam yayi ganganci, yayi kasasaba in yayi wasa game da harkar ilimi. Duk inda ɗan Adam yake neman buɗi ko fatahi ko falala ko ɗaukaka, in ya kaucewa harkar ilimi, to ya rabu da gadon gidansu, don haka sai ya sha wahala koda zai kai ga wannan buƙatar tashi. Don haka jama'a, babu shakka yana daga cikin ganganci da kuma ainihin kuskure babba kuma mai girma da jama'a ainihin suke wasa dangane da ainihin harkar ilimi. Jama'a a yau ba abin da suke fifitawa sai kuɗi, sai mulki. A yau in aka ce kai mai kuɗi ne, kai mai daraja ne a wurin mutane. In aka ce baka da kuɗi, baka da daraja a wurin mutane. Ba yau kadai ba, har zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rayu, akwai mutanen da ke tunanin haka. Za mu zo mu karanta hadisi a nan cikin wannan littafi Sahih al-Bukhari, a inda wani mutum ya shigo masallaci, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tambaya, wannan fa? Aka ce ai wannan ba kowa bane a garin nan, in ya nemi aure ma wa zai bashi? Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya saddaka shi. Can kuma sai ga wani babba ya zo mai kuɗi, mai isa, waye wannan? Ce ai wannan su ne manyan alhazan birni, su ne suwana da suwani, duk inda suka buga kofa suka nemi aure za a basu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wancan nadazu a samu kwaya ɗayan shi a wurin Allah ya fi waɗannan cike da duniya a wurin Allah. Me yake nufi? Shi wancan ɗin ba wai talaucin shi ne yasa ya samu ɗaukaka akan wannan mai kuɗin ba, a'a, ma'aunin da mutane suka auna shi ne manzo Allah ya nuna musu kuskure ne. Ma'aunin shi ne wancan talaka ne, amma yana tare da tsoron Allah. Manzo Allah ya yi shaida shi akan haka. Wannan ku alhajin birni ne wanda yake da kama kariya a zuciyar shi, sai dai yana da kuɗi. To mutane ba su auna da ma'aunin da manzo Allah ya auna ba sallallahu alaihi wasallam, shi ne ma'aunin tsoron Allah. Su sai suka auna mai da ma'aunin wancan bai da kuɗi, wannan na da kuɗi. Sakamakon haka wancan in ya nemi aure ba za a bashi ba, wancan in yayi kaza ba za a yi mishi ba, wancan in yayi kaza ba za a yi mishi ba. Wannan kwafa duk inda ya kwankwasa kofa yana neman aure za a bashi, saboda mai? Saboda yana da kuɗi. Wannan shi ne ma'aunin mutane a yau. A yau shi yasa matasa da yawa da ƴan mata da yawa waɗanda babu imani, babu tarbiyya tattare da zukatansu, suke neman kuɗi ko ta wace hanya, saboda in kana da kuɗi za a ganka da daraja, in baka da kuɗi baka da daraja. Amma wannan mummunan kuskure ne. idan har mutanen duniya suna girmama mutane saboda mujarradin suna da kuɗi kuma suna wulakanta mutane komai darajar da Allah ya ba su ta ilimi, to bai kamata mu ahlus sunna mu samu kanmu a wannan halin ba. Domin me? Mu ilimi shine darajar mu, ilimi shine mutuncin mu. Domin kiran mu ahlus sunna wannan wani suna ne mai fadi, ma'ana mutanen da suka zo za su tsayu su raya sunna annabi sallallahu alaihi wasallam, su raya sunna annabawa, su raya sunna salihai, su raya sunna sahabbai. Ashe waɗannan bayin Allah da muka ce muna ƙoƙarin raya sunna su ba mutane ne waɗanda suka tsiraitu daga ilimi ba, da ilimi Allah ya raya su, dan haka da ilimi ne Allah zai raya mu. Dan haka kowane ahlus sunna ya saka a ran shi cewa ilimi shine ajanda shi babba, ba dan komai ba, domin hatta bautawa Allah ba za ka bautawa Allah, Allah madaukakin sarki ya karbi ibadarka ko ya saurare ka ba sai da ilimi. Zamu zo mu ji babu sukutun da guda da al-Imam al-Bukhari zai ce kafin ka fara magana ko ka fara aiki sai kai ilimi. Duk yan bid'a sun kyamaci wannan manhajin, yan bid'a daga cikin sufaye, daga cikin yan brothers, daga cikin yan wane ne, abinda kullun suke gani shine wato zil, shine hayaniya da hargowa da hamasa da nuna kabbara da ana so, shine ainihin addini. Ahli sunna ba haka ne addini a wurin shi ba, ahli sunna ilimi ne addini a wurin shi. Dauki misalin da zan yi dangane da kwallon tarki ka gani. Duk kwallon tarki da kake gani babu wani wanda yake magnetically ake soka shi ya zauna, sai ko a murda shi ko a juya shi sannan ya zauna. Ilimi kenan. Yi kokari ka danna kwallon tarki wanda yake da barima, wato wanda yake da trade, wanda sai an juya shi an juya shi an daure shi ram ya kama, kai kokari ka danna shi da karfin tsaya, me zai faru? Ba fashewa kadai ba, sai ya tsaga hannunka sakamakon me kai aiki da jahilci. Dauki wanda yake da ainihin abun sokawa, dan aka sa shi sai an murda shi zai zauna, shi ma sa shi ka danna shi ka buga ka gani me zai faru? Bayan fashewa sai ya ji rauni ga hannunka. Saboda me? Saboda kaya aiki da jahilci. Da haka jama'a, waɗanda suke ganin cewa harkar ilimi tana da tsada, wajen biyan kuɗin makaranta, wajen siyan littattafai, harkar ilimi ba ta kai a kashe mata lokaci a je a zauna tsawon shekara da shekaru a koye ta ba, to don Allah su sadaukar da rayuwarsu da kuɗinsu da iyawarsu a wajen jahilci, su ga me zai faru, su ga cewa jahilci shi kuma nawa ne. Saboda haka jama'ar musulmi, wannan babi da muke karantawa babi ne wanda Imam al-Bukhari ya biyo bayan kitabul imani da shi dan ya nuna mana me, bayan kai imani da Allah to kafin aiki sai me? Sai ka nemi ilimi. Abin sha'awa, shekara 30 da ta wuce ahlus sunnan Najeriya da haka suke farawa, wani ma ahlus sunnan da ilimin yake farawa kafin ilimi, kafin imani, ma'ana kafin ya bayyana cewa shi ahlus sunna ne, sai dai a ganshi tsijim ya shiga makarantar ahlus sunna, ai taba ta kashi sannan a gane cewa ai ya zama ahlus sunna ne. Amma yanzu abin takeici da mamaki, matan ahlus sunna da ƴaƴansu ne kawai suke neman ilimi. Kashi 98 na ahlus sunna yanzu ba sa zuwa karatu, sai ƴaƴansu da matansu. Dan haka duk gidan da kaje wanda ya cancanci irin wannan sifa, wanda ya dauki irin wannan salan, sai ka samu akwai batar na ka tsakanin matar da mai gidan, amma dukansu ahlus sunna ne. Sai ka samu akwai matsala tsakanin shi da ƴaƴan shi, ƴan mata ko samari, amma fa shi ma ahlus sunna ne. Me ya ja wannan matsalar? Ita ce shi ya zauna a matsayin jahili, su kuma sun yarda za su yi harkar ilimi, kuma abun mamakin shi ke biya musu kudin makarantar. To ahlus sunna, ku dawo cikin taitayinku, ba mu da wani abu wanda ya fi mana wannan harka ta ilimi. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Sannan bayani na gaba, idan ba ku manta ba, ajiya wasu babuka da muka karanta waɗanda al-Imam al-Bukhari ya kawo mana, yake magana dangane da abubuwan da ya shafi rubuta ilmomi zuwa garuruka da makamantansu, har ya zo bayani dangane da wasu ladubba daga cikin ladubba na majalis, ma'ana wanda ya zo majalisin ilimi, in ya ga wurin zama ya zo ya zauna, in bai ga wurin zama ba ya tsaya inda ta kama, wanda kuma ya fushi ya tafi ko kuma ya kau da kanshi sai Allah ya kawar da kai daga gare shi. Munasabar da nake so mana jama'a, muna zama muna karatuttuka, muna wa'azozi a dukkan majalis na wa'azozin mu, masallatai da filayen da muke wa'azi da sauransu. Abin mamaki, duk sadda zamu zauna sai mun ce dan Allah duk wanda yake da wayar GSM ya kashe ta. Na rantse da Allah, duk sadda ka ganni nazo da wayar GSM, in har ka ganni nazo da ita wurin karatu, mantuwa ce kawai na manta ma na taho da ita, ba ma ni son ma in taho da ita, ba dan koyo ba, saboda mun zo ne nan mu zauna awa 1 da rabi a bakin nawa yake, ba za mu iya sadaukar da awa 1 da rabi ba,
to amma sai an fara wannan kullun sai an ce jama'a ku kashe wayar GSM din ku ran nan amuciya me ya faru cewa akai a kashe wayar GSM wani yaro ya ki kashewa yazo yana daukar karatun nan da yazo yana dauka yan agaji suka zo suka kama shi da aka kama shi sai ya tafi ya kai police station to da ya kai police station shine da shi OC na muciya ya bugo min waya to yana daga cikin daliban makarantar mu sai ya ce to shi yaron yayi ƙarya ya ce shi dalibin mu ne shi kaza nace a magana yayi ƙarya abinda nake so inji ya kawo ƙara officially ne in ya kawo ƙara officially ka kai mu kotu ba mu son sulhu ƙara ya kawo wurin police baya shari'a mu ba yan kauye bane ba police din da zai mana shari'a an kawo ƙara wurin police to akai kotu cewa mun kwace mishi GSM sai mu ji a ɗakin wa muka je muka same shi muka kwace mishi GSM ne kenan jiya din nan za a fara karatu sai da aka ce jama'a duk wanda yake da wayar GSM ya kashe ta ana cikin karatu wani yana recording karatu jama'a ina ƙara gaya muku albani da kuka sani ni ba dan tudun wada bane mu ɗan muciya ne mu kuma fitinannun mutane ne na faɗi wannan jiya kasa da ya dauka ina sake faɗi yau fitinannun mutane ne mu amma sunna ce ta ladabtar da mu kuka gan mu haka irin su Abu Dharr ne Abu Dharr lokacin da yazo Ka'aba labari yazo nema na sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labari ga wani bakuraishe yazo ya ce Allah yana magana da shi daga saman bakwai Abu Dharr yayin shi yace mishi to bari in jire mana raquma mudarawa ne mutane ne ba sa tabuwa yace bari in jire mana raquma tafi ka je ka jiyo mana labarin bakuraishen can da yazo sai ya ajaja kashi a Ka'aba ya wuni dare yayi ana watsa sai Sayyidina Ali yace mishi ka annar rajul gharibun kamar mutumin nan bako ne yace kamar bai da wurin kwana yace ce to zo mu je haka sai da suka kwana uku a ran na uku Ali yace mishi wai kai me ka zo bincike yace ina bincike ne game da wani bakurin shi da yace Allah ya yi mana magana da shi daga sama yace wai kai ka tsinke gindin ka ba mu a gidan mu abin yake Ali yayi sharhi yayi jawabi aka kai Abu Dharr wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yaje musulunta kashe gari mas'ala yanzu Abu Dharr ya zama sahabi kenan kashe gari mas'ala ta taso wane ne zai je yayi jawabin kaza ga kafiran Makka a Ka'aba Abu Dharr yace shine Abu Dharr yace shine ku je ku bincika wa'azin izala na farko a muciya fiye da shekara nawa fiye da shekara 27 da za a yi bai yiwu ba ni naje na zauna na kafa kujera ta nace duk shegen da uwar shi ta haife shi da jini a muciya yazo duk gudu suka yi yan iska sai wannan shedani ya leko za a yi wazi muna nan ya wuce cin shegu a zo a yi magana su taki mutum da tsiya aka banmu aka yi wa'azin izala na farko kore yan agajin aka yi muka ce a je a sa wa'azin za mu zo mu zauna a wurin mu ga shegen da uwar shi ta haife shi da jini a nan muciya ya zo ya mana rashin kunya ba haka ya kamata a yi wa mutane ba amma mutanen ne sun riga sun zama bani isra'ila ko shege ne sai an daka shi tukuna sannan yake jin magana Allah wannan irin tsarin na mudarawa da irin wannan halin nasu Abu Dharr ya miƙe yana isar da sakon manzo Allah sai mutanen Makka suka tashi suna dukan shi wani yace mutanen Makka kuna hauka ne ba mudaran kuke duka gobe za ku wuce cikin garin su za ku hadu da su to ku je haka muke amuciya duk wani wanda yake dan iska ne amuciya ku je ku ce mishi albani ya ce uwar shi tayi kadan ba mu rage kowa ba tun daga tsohon mai angon muciya da aka haife mu a gaban idan shi har hakimin muciya yanzu har kowa duk wanda ya taba ma kan addini sai da muka gurza shi muka yi mishi kulunkulufita muka wuce ta kan shi kowa ba mu kyale ba in ga mun kyale ka karabu da mu ne abinda muke cewa ina gaya muku ƴan tudun wada idan za ku yi rashin kunya ku ta tsaya a iya idda za ku yi amma in dai majalisi ne na albani ko kuma ɗaliban shi to abinda nake shedar da hukuma da dattawa da duk wanda yake halarta wurin shine duk wani fitsararren mara kunya to muna ba shi ababin shawara da nasiha ya ja baya tafiyar nan tafi ƙarfin shi iya abinda muke ababin nasiha da shawara amma in ya ce zai iya na rantse da Allah duk wani fitinan ne da uwar shi ta haife shi a ƙasar zazzau duka wallahi tallahi mun shirya ko in ce na shirya zan tarbe shi dan Allah duk dokar da na tsara a wurin majalisi na kada wanda ya bita mu zuba ya ga yadda zamu duk wanda yake ganin za a sa doka shi yana ganin shi wane ne shi fitsarare ne shi mara kunya ne dan Allah ya zo ya kare dokar iyakarta kenan amma dai cikin lumana mun tai muku nasiha duk wanda za a fara karatu dan Allah jama'a kowa ya kashe waye shi jama'a kaza jama'a kaza jama'a kaza an tai to tunda abin yana neman ya zama tsogala me yasa tsogala me yasa tsogala an ga cewa mutumin nan ya dawo ya ce zai karantar da jama'a to wai yanzu kowanne sheitani wai ya taso sai an tada fitinar da za a daina karatun na rantse da Allah sai dai kiyama ta tashi a wurin nan Allah Allah sai dai kiyama ta tashi a wurin nan in dai a daina wannan karatun ne duk wanda karatun bai mishi bai sai da gidan shi ko ba kauyen su dama ƴan cirani ne iyakacin magana kenan in ba haka ba jama'a me yasa sai da Albani ya dawo wannan ya rubuta ya ce kaza ba a bashi ansa ba wannan ya fada ya ba a bashi wannan ya tsogala shin me kuke so tsakani shekara nawa bana garin shekarun da bana nan waɗannan abubuwan na faruwa ba garin sarkin zanzo sai da ya fada haka yace tafiyar ka sai gari ya shiru kowa yanke lasifi kashi suka daina wa'azi sarkin zanzo sai da ya tsine musu albarka a gabana ga shugaban izalar zariya ga na sabon gari ga shugaban dariƙa ga limamin masallacin kofar gidan yace musu mutanen banza mutanen wofi yace shekara nawa ya tafi baya garin kun ja baki kun yi shiru ba ku karantar da mutane ba ku aikin komai sai gulma daga dawowar shi ya fara karantawa kun ce yayi kaza a gaba na sarkin zazzaudi ya tsine musu albarka ya zage su kuma ba ni bane mu 11 muka je anan fadar sarkin zazzau akai haka yau shekara 2 daga dawowa ta a Albani ya zo ya ce kaza ya ce kaza ya ce to wai ku sadda baya nan me kuka karantar da mutane wanda da yazo yanzu zai samu ba zai batar da mutanen ba ba zai lalata su ba tunda kun ce ku shiryawa kuke wace shiryar ku karantar me ku kawo ci gaba sarkin zazzau sai da ya kama minti 15 ya tunzure yana dura musu ashar ga izalar zariya ga na sabon gari ga dariƙar ko ina har limamin duk ya bambamin nasu gaba ɗaya buge su annan fada shi akai haka jama'a look bari mu gaya muku wallahi in ku ba da gaske kuke ba mu fa da gaske muke yi dan haka duk wanda ya san bai shirya fitina ban karamin fitinan ne shi to wallahi tallahi mun fi karfin shi amma muka aje wannan fitinan muka ce zamu zo mu karatu kuma ku je ku binciki tarihi na amuciya babu wanda ya taba tsaya gaba na sai na buge shi kowane ne dan me alhamdulillah uwata da ubana da salsalan mu ba wanda ya abun kunyar da zan ce zan ji tsoro ko in ji kyama in miƙe in tinkari uban kowa binciki hakimin muciya na yanzu ya taba tabo mu akan wata wasiƙar munafunci da ya taba rubutawa iya wasiƙar ta zo hannuna samu kasan na 31 na karatun tafsirul azizul hamid 1993 yau shekara 15 sai da ne mutsu da shi ba abin da ya shafe ni ƴaƴan shi kuma suna zaune a wurin dan haka jama'a abin da nake so in gaya muku look ni ba dan tudun wada bane kuma abin da ke kawo ni tudun wada kenan zo in karantar nan ba haka ba sai in hanya ta ratso da ni ko na buƙaci zan je in yi wata sayayya a wani wurin ba ni da aboki ba ni da sirki ba ni da wa ba ni da kani ba ruwa na abin da ke kawo ni kenan duk wanda ya ga cewa ba zai iya bin waɗannan ka'idoji na majalis da muka sa ba jama'a ba lalle ya zo ba amma fa in ya zo kuma yace zai kariya saboda shi mara kunya ne to zamu magane shi dan haka jama'a duk wanda yake da GSM ka'ida muka ce ya kashe tan ya zo wurin karatu muka ce kada ya sa ta in the silence mode kada ya sa ta ce shiru ma domin vibration din ta zai rinka harban mana abubuwan nan a sirrance ya kashe ta duk abinda muka ce kenan so nawa aka faɗi wannan to amma a jiyan nan an samu irin wannan yayi taurin kai ba ma ya batta a kunna ba yana recording karatu look duk karatuttukan nan da muke ni nake dauka kuma ni ba na rage komai baka bukatar sai ka zo dan kai ne SSS ko dan kai ne munafiki ko dan kai ne wani sai wai ka zo ka dauka a labe ka bari ana gama dauka kashe gari sai ka zo kawai ka siya kan ana gama dauka sai ka zo ka siya ka ji shi da muryar rangada dau amma in ba haka ba sai ka kwaba wa kanka dan muna kama GSM din za a kwankwatsa ta yanzu kawai abin da zaki ana kama GSM din a sa guduma a fasa shegiya duk abin da zai biyo baya ma an riga an gama da ita iyakar ta kenan kawai dan haka kowa ya rinka kashe wayar shi in ba haka ba to kai asarar ta iyakacin magana kenan na daya na biyu jama'a duk wanda yake bako ne in yazo sabon wuri shawarar da ake bashi yayi kallon kura nesa nesa ake yi ai zangayi ne da karambani da gidadanci ka zo ka samu mutane sun zama established sun tsaya sun tsara abubuwan su irin haka ranar farko ka fara zuwa kai zangayi ka zo ka zauna a gaba ai sai ka tsaya baya kana ganin yaya abin yake shin abin nan zai yiwu a tafi da mu in kaga yayi sai ka taho in kaga bai yiwu ba dama gefe kake sai sa ka ce kallon kura ma'ana kallon kura nesa ake yi in ta yi kyau ka hanga in ta subuce hannun gardi fa kai ne a gaba shine ma'ana kallon kura nesa nesa ake yi to amma sai kaga mutum sabon zuwa ne kawai sai kaga ya zakalkale madadin sai ka koma gefe guda kana ga yadda muka ce Abu Zarr yayi da yazo daukar labari yazo yaya abin yake sai ya samu wuri sai zaman shi a gefen Ka'aba yana kallon kai da kuma wasu yana jin abubuwan da ake yi amma da daga zuwa yazo ya tsaya a makamin Ibrahim yayi shela kowa ya san menene yazo da shi kuma kowa ga rashin kan gadan shi dan haka shawarar da muke baiwa duk wanda ya zama sabon tahowa ne ga wannan karatu don Allah duk karfin imanin shi ya kokari ya tsaya baya tukuna domin wannan wata irin tafiya ce wanda yake sai ka dade tukuna zaka iya gane yaya take zaka iya bi tukuna ko ba zaka iya bi ba to kar ka zo ka zakalkale bayan wata uku kuma sai kuma a ganka ka koma baya duk mun samu irin waɗannan experiences over the years tsawon shekaru an samu irin waɗannan abubuwa mutane zaka ga mutun yazo ya zakalkale wani ma daga zuwa sai ya ce wai yazo ya bada shawara sai mu ce no you are too fast yaushe ka zo har zaka ce zaka bada shawara bari ka jiya ake tafiyar tukuna waɗannan su ne nasihohi da faɗakarwa da muke wa mutane da kuma jan kunne da gargaɗi wanda kuma ya ji to shi kenan ya zauna lafiya wanda kuma bai ji ba Allah ya kiyaye to a jiya ne mun karanta babuka daga ciki ya kawo babu man qada haythu yantahi bihil majlis sannan kuma da magana annabi sallallahu alaihi wasallama rubba muballighin aw amin sami'in ko to waɗannan babuka da muka karanta nake so kadan daga abubuwan da manyan malamai suka faɗi kamar yadda muka alƙauranta tun ranar farko ta muqaddimar karatun nan zamu ji abin da al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya faɗi dangane da wasu daga cikin ainihin waɗannan hadisai waɗanda ainihin zamu karanta waɗanda muka karanto a baya ina fata an gane amma kafin nan tukuna yana da kyau shi wancan babin tukuna akwai wasu ƴan sharhuhi da babban malami al-Imam Badruddin al-Aini yayi a cikin littafin Umdatul Qari wato hadisin da yake magana dangane da ainihin wato an aikawa da kafirai wasiqa ko har wancan kafiri ya yaga ko yace bayanu istinbatil ahkami wa huwa ala wujuhin yace to ga bayanin fitar da hukunce da za a yi ma'ana wane ne yace wai malaman hadisi ba malaman fiqh bane azo sai ka ji wani yace ai malaman hadisi ba su san fiqh ba wai mutane ma ba su san me yake nufi da fiqh ba wani yana nufin in ma ka iya risala wai shine ka iya fiqh ma'ana matsayin wanda ya iya risala da mukhtasar ya haddace su da ka har da mudawwana yana kawo su matsayin shi a cikin ilimi bai gaza daga dan primary 1 da ya haddace slate din nan nashi ba wannan allon shi dake dauke da 1 2 3 zuwa 100 da ABCD zuwa Z in ya taho gida sai ga yana fanka ma shine menene dan boko ne amma bai iya turanci ba tunda 1 2 3 ya iya zuwa 100 ABCD ya iya zuwa Z mutumin da ya iya risala ko mukhtasar ko askari in ya shiga duniyar ilimi har yanzu sunan shi muqallidi baka zama malami sai ya zama kana iya karanto aya kana iya karanto hadisi ka cire hukunce daga ciki sannan sai a kira ka al-faqih in ku ka iya risala ka haddace duk ka iya sai a kira ka al-mutafaqqih ma'ana dan a taba a cikin fiqh na fata an gane kamata yake nan ka zo zaka karanta sai ka sa lana sai ka rataya l a wuyanka da an ganka kana karanta risala dama an ga l a gabanka me yake nunawa lana la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim duk abin da ka faɗa sai a ce ba komai ka riga ka yi register da VIO ina fata an gane to shine suka ce bayanu istinbatil ahkami na bayanin hukunce hukunce malamin hadisi ne wannan kuji hadisi ɗaya ne zai cire fiqhu a cikin shi yace wa huwa ala wujuhin yace fuskoki da dama ya tsayaye wa hadisin nazari irin fiqhun da zai cire al awwal fihi jawazul kitabati bil ilmi ila al buldan wannan hadisi da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya rubuta takarda wadda ke dauke da ayoyi da hadisai ya aika ta zuwa ga wannan sarki na kafirai sarkin ya karanta yayi fushi ya yagata sannan annabi ya rubuta takarda dan ka wani sahabi ya ce idan ka isa ka je ka ainihin tara mutananka ka karanta musu duk wannan yana nuna halaccin cewa a rubuta ilimi a rubuce a yada shi zuwa garuruka saboda wasu har zuwa yau din nan jama'a wai suna ganin cewa wai kaskanci ne wai rashin iyawa ce a zauna a rubuta ainihin ilimi wai lallai ilimi sai a haddace shi da ka ya tabbata a cikin hadisi al-Imam Ibn Abdul Barr ya ruwaito shi da isnadi hasan a cikin Jami'ul Ulumi wal Hikam a Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi annabi yace qayyidul ilma bil kitabati ku rinka tsare ilimi ta hanyar rubutu rubutu yana tsare ilimi to lefi ne kenan yanzu an rubuta ba lefi bane to lefi ne an zo za a karanta ko za a karantar dan an karanta abin da yake rubuce ba laifi bane tunani ne wannan irin na ƴan kokarin a burge wai a ce wai komai da ka suke haddacewa komai a ce da ka suke ainihin karantarwa ba nan take ba ina kimar abin da kake fade ina kimar abin da kake karantarwa ina kimar abin da ka haddace ina ishara zuwa ga wani shehi ne na dariqat tijaniya da ya cika shekarar azumin bana da alfaharin wai yana yin tafsiri da ka tafsirin alqur'ani da ka ita ce hanya mafi saukin yin tafsiri a duniya ai tafsirin alqur'ani da ka shine a jawo ayoyin ko a jawo ayar ka jata ka karanta sai ka fassara ta yadda ka so ka fada abin da ka so duk abin da ka so shi zaka fadi ba tare da kana karanta abin da yake rubuce ba wannan shine tafsiri mafi sauki ai har yana tabajjuji yana gori wai ga Abubakar gumo ya rubuta wasiqa ya bar wa dan shi yana karantawa kaza 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 to abinda muke cewa shi wannan shehi na dariqa shi ina tashi wasiqar da ya rubuta wanda in ya mutu ayyan shi za su rinka karanta ko kuwa dai kawai ayyan su ta tatsuniya irin yadda shi ma yake tatsuniya ina fatan mun gane wannan rudaddan tsoho ne wanda ya kamata ma masu hankali su daina kula shi jama'a ya riga ya rude ya zare jama'a in ba haka ba ya fita daga ka'ida ta maganar ilimi ya fita daga ka'ida ta maganar ilimi yaushe kawai dan an ja aya ka ja ka fassara ta da Hausa kai da Larabci mana irin yadda Muhammad Al-Amin ibn Muhammad al-Mukhtar al-Shankiti ya fassara al-Qur'anin baki ɗayan shi da Larabci kuma da ka to ai da Larabci mana amma dan kai da Hausa duk wannan surutu da malaman Najeriya suke jama'a daga ƙarshe fa mun gane duk ƙarya ne dan duk sanda muka hadu da su a Makka muka ce to ku zo fa ga malaman duniya sun taru za a yi taro ku taho to wanda fa ya daure ya zo irin kujeran nan can ta ƙarshe can zai zauna akai ba zai dai bayyana ba in ko har ire-iren mu muka ce to ai ga wani babban malami can daga Najeriya ya karba kallah karba kallah sai dai kuna nan sai ku wakilce mu sai ku wakilce mu mun yafe annan ba su yadda mu wakilce su ba sai a can duniya saboda me saboda Larabcin yana musu wahala su da azumin nan a Madina muna zaune masallacin Annabi makon farko na ainihin azumi jama'a muna zaune da Samir wani ma'ana PhD ma yake da shi a Larabci lecturer ne ma a jami'a amma yace wai baya fahimta Larabcin da Samir yake nace subhanallah malam ba ku ne manyan malaman ba degree uku wannan ba hayaniya ne muke a Najeriya ba nace ya baka fahimta ba galgaliya yake ba broken yake maka ba irin Larabcin da kai degree na 1 na 2 na 3 da irin shi yake magana da kai yace wallahi baya fahimta makon farko na azumin nan a masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama a Madina to wannan irin abu ne malam ka zo ka cika mutane da hayaniya oho ya rude kawai ya zare jama'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye yawa to rubuta ilimi ba laifi bane domin ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rubuta an aika ko to kuma karantar da ilimi a rubuce ba laifi bane kenan domin wancan sahabi da annabi ya ce mai in ka je ka tara jama'a ka karanta musu yanzu ma'ana da sai annabi ya gaya mai maganar da shi da shi sai ce in ka je to abin da na gaya maka ka haddace sai ka je sai ka ainihin faɗa musu da ka asalin karatu da hadda a farkon musulunci ta zo ne sakamakon ɗabi'ar larabawa saboda larabawa mutanen ƙauye ne larabawa mutane ne waɗanda babu rubutu a cikinsu komi nasu haddace shi suke da ka don haka da addinin ya fara da haka sai wannan ɗabi'ar ta tasiri a kai amma shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallama ya san wannan ɗabi'a ta hadda ba za ta doge ba kuma ba ta da tabbas yasa in Qur'anin ya sauka sai ya ce Ali zo ka rubuta Zaid zo ka rubuta wani zo ka rubuta me yasa ya san cewa akwai buƙatar a rubuta saboda me saboda ƴan baya su samu da haka ƙalubalen da muke turawa shehin ɗariƙar Tijjaniya muna so ya fito mana da rubutaccen tafsirin Al-Qur'ani kafin ya mutu amma ba wai a ce surutan banza da yake da tatsuniyoyi da hadisan ƙarya da yake faɗi wai a wai za a zamu wai wani ya zauna wai yana transcription wai wani ya zauna yana rubuta abubuwan da yake faɗi a ya zauna ya rubuta irin yadda Abubakar Gumi ya zauna ya rubuta irin yadda Jalaluddin Suyuti da Jalaluddin Al-Mahalli suka rubuta irin yadda Suyuti yayi irin yadda Fakhruddin Razi yayi irin yadda Ibn Kathir yayi ya zauna ya rubuta tafsirin da Hausa da hayaniyar da Nasir Kabar ya gama a duniya ba abin da ya rubuta sai waƙoƙin banza da wofi sai da ya mutu shine ƴaƴan shi suka zauna wai wannan hayaniyar tafsirin da yake yi suka zauna suka rubuta ta wai da Hausa sai aka rubuta wai ga tarjuma Al-Qur'ani mai girma wanda wai Nasir Kabar yayi har ina za ku yi ta ƙarya da ilimi shekarun ƙarya da ilimi da kuka yi ta yi sun kare ya ku shehunnan tariƙa duk ilimin naku an gane hayaniya ce surutu ne gaba daya ba a buƙatar ilimin ku komai skala zarrati waɗancan ma da ke cewa kansu ahli sunna wai suna cewa su ɗaliban ku ne suna mutunta ku dan sun samu kansu a tsirkukin ku ne ahli sunnan duniyar yau ba a buƙatar ilimin ku duk hayaniya ce kuke da ita ba a buƙatar komai a wurin su Allah ya kiyaye as-sani jawazul kitabi ila al-kuffar wannan hadisi ya nuna mana halaccin za a iya rubuta littafi ko takarda a aikawa kafirai ai musu sharhin addinin musulunci ai musu bayani a kira su zuwa ga addini as-salisu fihi khatmul kitabi lis-sultani wal-qudati wal-hukam wannan hadisi ya nuna mana cewa ashe al'adar da sarakuna da masu mulki da alƙalai da manyan mutane suke cewa in sun gama rubuta wasiƙa sai su buga stamp su sa hannu wannan yana nuna ya halatta tun daga shi manzon Allah yayi sallallahu alaihi wasallam ar-rabi'u fihi jawazu isti'mal al-fidda lir-rijal 'inda at-takhattumi wa qala al-iyad ajma' al-ulama 'ala jawaz ittikhadhi al-khawatim min al-warq wa hiya al-fidda lir-rijal illa ma ruwiya 'an ba'd ahli ash-sham min karahati lubsihi illa lidhi sultanin wa huwa shadhun mardud malamin musulunci sun hadu baki daya akan ya halatta namiji ya amfani da azurfa ya maida ita zobe ya ainihin wato kuma iya maida ita stamp wanda zai buga in yana so sai dai an samu wasu malamai da suka ce a wai sai sarki ne ko manyan mutane za su yi haka malamin ya ce wannan magana kuskure ce kowa zai iya samun zobe na azurfa ya amfani da shi in ya ga dama ya maida shi ainihin ya karta sunan shi ko ya karta wani abu ya maida shi a matsayin ainihin stamp to kadan daga abubuwan da ainihin malamin ya faɗi kenan anan kuma sai sake cewa al-khamis fihi jawazu naqshi al-khatam wa naqshi ismi sahibi al-khatam wa naqshi ismi Allah ta'ala fihi bal fihi kaunuhu manduban wa huwa qawlu Malik wa Ibn al-Musayyib wa ghayrihima kaji manyan malamai suka ce ai zoban ma in kana da shi ya halatta ka je ka samu makerin sai ka ce ya rubuta maka sunanka ko ya rubuta maka sunan Allah a jiki innama kadai an rubuta sunan Allah a jiki ko kuma sunanka yana da sunan Allah a jiki kamar Abdullahi ko Abdurrahman ko makamantan haka ba za ka shiga da shi wurin kazanta ko makamantan haka ba ina fatar an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to wannan kadan daga abin da babban malami Badruddin al-Aini ya kawo a cikin wannan littafin nashi kenan Allah ya taimaka to sa'annan sai kuma wancan hadisi wanda malamin ya sake kawo mana wato al-Imam al-Bukhari hadisin waɗannan mutane guda uku anan ma bari ku ji kadan daga abin da Badruddin al-Ain yace bayanu istinbat al-ahkami wa huwa ala wujuhin al-awwal fihi anna man jalasa ila halqati ilmin أنه في كنف الله تعالى وفي إيوائه وهو ممن تضع له الملائكة أجنحتها. وقال ابن بطال وكذلك يجب على العالم أن يؤوي المتعلم لقوله فآواه الله. أجمعين يما لما يد سكي تسرطي غمد فكه بيان فكه غمد حديث بنا دا مالمي نازو مكو دا بياني أكنشنان دا لتافنشي معنى الشيخ محمد علي آدم ينا نن أعينهم مكة babban malamin hadisi ne, yana karantar da littafi yana sharhin shi, ya gama sharhin sunanin Nasa'i mujalladi 40. In ya dauki hadisi ɗaya ya fara zare shi sanka sanka, sai kuma ka ce Ibn Hajar ma kamar shan kunuwe a cikin Sahihul Bukhari. Subhanallah. Sai yasa akwai ilimi a wurin malaman ahli sunna jama'a, kamar yadda akwai tatsuniya a wurin yan bid'a. Ina fata an gane. Ya ce to wannan dalili ne akan cewa wanda duk ya zauna wurin karatu na koyan ilimi to Allah zai rungume shi. Mun karanta wannan sai ya ce domin kuwa ai yana daga cikin waɗanda mala'iku suke fareti idan mutum zai tafi neman ilimi ko yaɗa ilimi jama'a, sai mala'iku Allah ya sa su sai su fareti dama da hagu, kamar yadda kaga babban mutum in ya iso ƙasa sai a sa sojoji su yi mishi fareti dama da hagu, haka mala'iku suke fareti dama da hagu su kwantar da fuka-fukansu saboda girmama wanda yake harkar ilimi. Wani babban malami mai suna al-Imam Ibn Battal, malam dan gwarzo kenan, yace to tunda ku haka ne Allah da kanshi yana rungumo wanda ya taho majalisin koyan ilimi, to lallai ne malaman sunna su rinka marhaba suna rungumar waɗanda suke sun taho ainihin neman ilimi. Haka abin yake. Sahabi Abu Sa'id al-Khudri, kamar yadda al-Imam al-Khatib al-Baghdadi ya rawaito da isnadi sahihi, dalibai suka to neman ilimi wurin shi, yana fitowa yace marhaban bikum wasiyata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maraba da ku ya ku wasiyar manzon Allah. Sai wani dalibi yace ya kace mana wasiyar manzon Allah? Yace manzon Allah ya nemi mana wasiya akan mu kula da ku, mu ba ku muhimmanci. In dai malami malami ne ya kamata ya mutunta dalibai, domin su dalibai su ne transmitters, su ne masu yada aikin shi. Baka ji abinda malaman tarihi suka ce ba? Suka ce laisu afqa min malikin illa anna ashabahu lam yaqumu bi. Suka ce laisu dan sa'ad yafi imamu maliku ilimi, sai dai shi daliban shi basu je sun kai labarin karatun shi a duniya ba. Imamu maliku fa daliban shi sun kai labarin karatun shi a duniya, ashe malami baya cika malami sai da dalibai, to dalibai ba abun wulakantawa ba. Na fata an gane. Shine sai malai yace asani anna fihi asani anna fihi anna man qasada al-alima wa mujalasatahu fastahya mimman qasadahu Allah mimman qasadahu fa inna Allah yastahyi minhu fala yu'azzibuhu. Wanda di ya tafi wurin wani malami ko ya tafi wurin wani majalisin koyan karatu ya daure, to Allah madaukakin sarki zai ji kunyar shi, sakamakon wannan kunya ba zai azabtar da shi ba. Kaji shine fassara hadisin da muka karanta jiya din nan, da yake cewa wannan da yazo ya rasa wurin da zai ainihin zauna, sai ya ji kunyar ya kutsa cikin mutane ya takura musu, sai ya samu wuri ya zauna, sai Allah ya ji kunyar shi. Ina ma'anar jin kunyar? Allah ba zai azabtar da shi ba. Ina fata an gane. As-salis fihi anna man a'rada an mujalasati al-alam al-alim فإن الله يعرض عنه ومن أعرض الله عنه فقد تعرض لسخطه. wanda di ya kauda kai ba ruwan shi da majalisin ilimi, to Allah ma sai ya kauda kai daga gare shi. Wanda ku duk Allah ya kawarwa da kai, to ya kade, domin zai shiga fushin Allah. Ar-rabi' nahdu fihi istihbab at-tahalluq lil-ilmi wadh-dhikr fi al-masjid. Yace wannan dalili ne akan a taru a masallaci, domin me? Domin harkar ilimi, domin kuma ambaton Allah madaukakin sarki. Na'am, haka ne. Me yasa? Saboda wannan hadisin da wancan hadisin da malam ya kawo cewa mala'iku suna shimfida fuka-fukansu ga wanda di ya tafi neman ilimi. Sannan sai ya ce mala'iku rahama tana sauka ga mutanen da suka taru a masallaci, suna ambaton ilimi kuma suna ambaton Allah. Shin wannan hadisin dalili ne akan a taru a yi ambaton Allah a masallaci, Na'am, dalili ne a tare ay ambatan Allah a cikin masallaci a bisa tsarin da manzon Allah ya kawo sallallahu alaihi wasallam. Ai dama bambancin ahli sunna da ƴan bid'a bambanci ɗaya ne ta wannan nahiyar. Ita ce shi ɗan bid'a yana daukan nassoshin ne a bude yana aiki da su. Shi ko ahli sunna sai ce na'am, nassoshin nan da suka zo a bude wa aka saukarwa? Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi aiki da su ko bai ba? Yayi. To yaya yayi? Yadda yayi din to shine fassarar maganar Allah. Allah yace uzkurullaha zikran kaseera wasabbihuhu bukratan wa asila. Na'am, me ma'ana wannan ayar? Dan bid'a sai yace to wannan dalili ne akan ayi ta zikiri, ayi ta zikiri saboda hauka, sai yace ayi ta haukace. Ahli sunna sai yace a shi annabin da aka saukarwa da wannan aya ayi zikiri da yawa nawa yake yi? Bai taba wuce guda 100 ba, a wuni guda. To wannan guda 100 ita ce yawa, mai yawa din kenan. Sannan yaya yake yi da yamma, yaya yake yi da safe? To yadda yake yi din haka ne. Ai wannan principle ne ko kuma theory ne mai sauki, ka'ida ce mai saukin a gane ta. Ita ce duk sanda ka siyo ainihin kalanzir, a ina kake dura shi? A fitilar kwai ko a risho, haka ne? Ba zai yi ka dura shi a cikin ainihin babur ɗinka ko motar ka ba. Duk sanda ka dangwalo dan wake da mai da yaji, a ina kake tsoma shi? A baki. Ba zai yi ka dangwala shi a cikin hanci ba ko ido, haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Ashe ba wai cin abincin ba, amma saka abincin ta inda ya kamata. Ina fatan gane jama'a. Saboda sai su zo sai su wato ƴan bid'a suna da mugun tunani akan musulmi jama'a. Sai su ce wai mun hana ayi zikiri, a ina muka hana ayi zikiri? Sai su ce mun hana ayi wa annabi salati, a ina muka hana? Abinda muka hana shi ne bid'a al-idafiyya, abinda al-imam Shatibi al-Gharnati ya kira al-bid'atul idafiyya, yace hiya ma lahu aslun fil kitabi was sunna lakin udifa ilaiha kayfiyatan ma lam tasbut anir rasul sallallahu alaihi wasallam. Asalin abin yana da dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan haka abin sunna ne, abin addini ne, amma da ka zo yin shi fa sai kuma ka kawo wani abu wanda manzon Allah bai ba, to kawo wannan abin shine bid'a. To kuma kawo wannan abin yana faruwa da gwargwadon yadda ya lalata abin, da gwargwadon haka abin yake lalacewa. Misali, duk sanda ka dangwalo dan wake da mai da yaji, ka dangwala shi a ido, ka ci gaba da turawa, insha Allah in kai hakuri ko kuma akai hakurin tura maka zai kai ciki, amma kuma zaka wayi gari ka ganka a gadan asibiti, kaga da gwargwadon kuskuren manfas hanyar shigar da dan waken, da gwargwadon irin gadan asibitin da za a kwantar da kai, haka ne ko ba haka ba? Haka duk sanda ka zo yin zikiri sai ka binciki yaya manzon Allah yayi sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Ibrahim an-Nakhai ya bada labarin cewa malamin mu Abdullah dan Mas'ud sahabi ne, yaga wani mutum da carbi yana ja a hannu, sai ya kwace ya kwada mishi, yace ka zo da bid'a ta zalunci, ka rigayi sahabban manzon Allah, ka ketare, ma'ana ka yi overtaking, ka wuce sahabban manzon Allah, ka zo da abin, ka fi su ilimi ne? Yanzu jama'a, tsakaninku da Allah, wannan asari sahihi ne, al-Imam Darimi ya ruwaito shi a cikin littafin sunan a muqaddima. Yanzu tsakani da Allah, Ibn Mas'udin ya hana zikiri ne? Amma me ya hana? Carbi din, saboda shi carbin shi ne abin da aka zo da shi wanda ba shi a cikin harkar zikirin. To ƴan bid'a, kamar yadda Suyuti yake faɗi a cikin ainihin littafin shi Alfiya, yake cewa nakiyar ƴan bid'a mafi zaki ita ce hadisan ƙarya da hadisai da'ifai. Sai suka hadisi, sai ai manzon Allah ya ga wata matar shi tana yin zikiri ne da tsakoyi, shine ya hujja da wannan. Wannan riwaya ce munkara, al-Imam Tirmidhi ya ruwaito ta, bata inganta ba. Matar manzon Allah ya wuce ta, ya same ta tana ainihin zikiri ne, zai tafi sallar asuba, ya dawo ya same ta, har yanzu kina? Ita ce har yanzu muna nan muna fafatawa. Sai manzon Allah ya ce na faɗi wata addu'a sadara hudu ce, amma da za a gwada da taki, da ta janye taki. Sai ya dama misalin wannan ya mai mata girma, zikirin manzon Allah kwaɗin an gwada da na annabawa ma duk yafi nasu, balle matar shi. Sai ta ce mecece? Sai yace subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi subhanallahi al'azim, wannan kalmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mata, ma'ana zikirin ma ki zauna kina tayi, ki zauna kina tayi abinda manzon Allah yake so a kawo maka takaitacciyar kalma wadda zaka fadi, wadda zata wadatar maka abubuwa masu dimbin yawa. Kenan idan an fahimta haka asalin hadisin yazo, wa midada kalimati, sai wata riwaya ta zo da bata inganta ba, sai aka ce wai ya same ta da tsakuwa a gaba. Wannan riwaya bata inganta ba, munkara ce jama'a, bata da asali. Saboda haka tarbiyyan zida Ibn Mas'udin yayi musu matsayin ayoyi muke ja, hadisai muke ja, abinda hadisin yake nufi kenan. Ba yana nufin wai ku taru taro na musamman ai ta zikiri zikiri. Ai Ibn Mas'udin ya fito daga gidan shi har wa yau, karanta al-Musannaf na al-Imam Abu Bakar ibn Abi Shayba da kuma Muqaddimah Sunan ad-Darimi, daga gidan shi ya fito. Yazo ya samu dalibai kafin a fito a fara bada karatu. An samu wani muqaddami yana cewa ku yi zikiri la haula wala quwwata kafa 100, ku yi salati kafa 100. Yana zuwa sai ya ce ya ku al-umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yace rigunan manzon Allah ga sunan da laima ko bushewa ba su ba har kun fara canza addini? Me yake nufi? Kwanan nan manzon Allah ya zo har kun fara canza addini? Na'am. Ai a gaban annabi ma an yi wata kasassaba da aka zo da wani ya saki matan shi saki uku a kalma daya. Manzon Allah yace ayyul abu bi kitabillahi wa ana baina azhurikum, na tsakanin ku aka fara wasa da littafin Allah? To balle bayan annabi ya rasu. Dan haka jama'a, dole ne ahli sunna su karantar da mutane sunna, sannan su karantar da su salafiyanci a cikin sunna. Ba wai ku karantar da Qur'ani da sunna kawai ba, mu karantar da mutane Qur'ani da sunna, sai kuma su je suna ta yi yadda suke so, amma dukkan Qur'ani sai ku ce musu ga yadda annabi yayi, ga yadda sahabbai suka yi. In ba haka ban ka karantar da mutum kai a cikin sallah ana karatun Al-Qur'ani, ana salati, ana zikiri, ana tasbihi, gaskiya ne ko ba gaskiya ba? Gaskiya ne. To in ya tashi, in ya zaman tahiyya sai karanta Fatiha, in ya ruku'u sai karanta kuliya, haka ne? In ya gama iqama ya kabara harama sai me? Sai subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu, duk waɗannan zikirori ne a sallah. Amma sai ka koya mai kowanne zikiri a ina ake yi. Dan haka sakon da muke dauke da shi a cikin da'awar mu ta salafiyya, kari akan da'awar da ahli sunnan Najeriya suka dade suke yi shine, suna cewa a zo ayi aiki da Qur'ani da sunna, amma sai suka manta cewa a bisa fahimtar salafu. To manta cewa a bisa fahimtar salafu shi ya bude kofofin fitintunu da yawa. Saboda kenan kowa ya karanta zai iya cewa to shi ga fahimtar shi. Amma saboda su malaman sunna sun san cewa baya yiwuwa a karanta Al-Qur'ani da hadisi sai an bi fahimtar salaf, ku fahimci wannan, sai suka yi ta rubuta littattafai waɗanda ke ɗauke da fatoyin salaf a aqida, fatoyin salaf a fiqh, fatoyin salaf a mu'amala. Karanta muwatta ta Imam Malik, cike take da fatoyin malaman sahabbai da tabi'ai, dan ka ga mecece fassarar waɗannan hadisan. Musannaf na al-Imam Abu Bakar ibn Abi Shayba, Musannaf na al-Imam Abdul Razzaq, Sunan al-Kubra ta al-Imam al-Bayhaqi, Sunan ad-Darimi na al-Imam ad-Darimi, waɗannan na cike da fatoyin malamai daga cikin sahabbai da tabi'ai, dan ka gane yaya sahabbai suka yi kaza. Wannan yadda suka yi din nan shine fassara abinda kake karanta a Bulughul Maram da Riyadus Salihin, wanda in ka karanta sai ka iya mushi budaddiyar fahimta. Amma sai a ce a ga yadda sahabbai suka fassara. Abu Bakar Mahmud Gumi, Allah ya gafarta mishi, da yake babban malami ne da ya iya ya kware game da sanin yadda sunna take, kullun yazo zai fara karanta littafin nan na Sahihul Bukhari, sai ya ce karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Kuma sai ya ce ba za ka iya karanta Qur'ani da hadisi ka fahimta ba sai ka bi fassarar malaman farko. Har ya mutu haka yake cewa. Dan haka wannan da'awa da Abu Bakar Gumi yake, ita ce da'awa ta gaske ta ahli sunna, cewa Qur'ani da hadisin yaya malaman farko suka fassara. Amma sai aka ce wai mun zo da wani abu, mun zo da sabon abu. Sannan duk inda kake karanta littafin dan fodiyo me kake gani? Yana cewa wattiba'us salafi, karanta risala yace wattiba'us salafi waqtifa'u atharihim, yace a bi salaf, a tsaya a tafarkin su. Amma wai sai aka ce wai mun zo da sabon abu. dan haka lallai ne ahli sunna an za ku koya wa mutane addini sai ku ce to za mu koya muku qur'ani da hadisi amma yaya annabi yayi sallallahu alaihi wasallam yanzu misali malaman tajwidi da suka cire wannan manhajin a cikin tajwidin su ba ku ganin barnar da ta biyo baya cikin tajwidin su in suka tashi karantar da tajwidi za su karantar da kai ne kawai ba sa iktifa'u asaris salaf dan haka tun daga kan ta'awuzi da yawa daga malaman tajwidi sai suka saba wa shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace tunda dai Allah ya ce in za ka karanta alqur'ani ayi ta'awuzi dan haka in ka karanta littafin an-nashr fil qira'at al-ashr sai kaga ta'awuzi iri-iri kowa ya kawo nashi ya ce ga irin nashi to amma in ka tsaya wa manzon Allah sai kaga gashi shine yafi jama'a mun fahimta in aka zo malaman tajwidi sai ce akwai al-waslul jami' to waslul jami' din nan bid'a ce ma'ana ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin haka wannan ta'awuzi basmala aya farko a hade ta wannan ya saba wa shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda matar shi Ummu Salama a cikin hadisin ta da al-Imam Muslim da Tirmidhi suka rawaito tace kana yaqifu ala ru'usil ay kanat qira'atuhu mufassara karatun manzon Allah dalla dalla kuma akan aya yake tsaya baya hada aya da aya saboda haka jama'a lallai ne muna kiran ku zuwa ga lazimta wannan manhaji na salaf kuma ba mu muka fara wannan da'awa a nan kasar ba ina tabbatar muku dan fodiyo ma da yazo ya raye wannan da'awar ne domin su malam Muhammadu Magili da suka zo kasar nan yau shekara kamar 500 ba magarube ne mutumin kasar Mauritania ko Algeria wannan da'awar yazo da ita Najeriya sai da yazo har birnin Kano da'awar abi alqur'ani da hadisi a kuma tsaya a bisa tsarin malaman farko Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sa'an nan sai ainihin malam ya ci gaba da cewa as-salisu fihi anna man a'rada an mujalasati mun karanta wannan ar-rabi fihi mun karanta wannan ma ko sai ce al-khamis fihi istihbabul qurbi min al-kabiri fil halqa ليسمع كلامه idan kaga cewa in kai nesa da malami ba za ka ji maganar shi ba sai ka matso kusa da shi ku duba falala Allah da rahama Allah ba dan mun isa ba ba dan mu wasu bane a waɗannan zamunna sai Allah madaukakin sarki ya ba mu na'urori na daukaka sauti jama'a a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo zai hudu ba arafa abin mamaki babu lasifika kuma mutanen da ya tara ba za su iya jin maganar shi ba aka ce sai Allah ya maida muryar sai ta zama mai ƙara yana magana sai da ya zama yadda na nesa yake ji haka yadda na kusa ke ji haka na nesa yake ji kun ga wannan falala Allah ce a zamanin nan manyan malamai irin su Imam Malik da sauransu in masallaci ya cika sai an samu ladanai a wajen karanta hadisi in yace haddathana Nafi'un sai yayi shiru sai ladanin da ke kusa da shi sai ya ce qala haddathakum nafi'un haka za a yi tai ai tarfitin sannan sai kowa ya ji sai a gyada kai sannan sai ya fadi na gaba babu lasifika a yanzu ba a bukatar wannan Allah ya yalwata ka duba microphone daya limamin Arafa zai amfani da shi amma duk duniya a lokacin nan take za a iya jin shi sarki da daukaka sun tabbata ga Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu sa'an nan sai malai yake cewa as-sadis fihi istihbabus sana'i ala man fa'ala jamilan wanda duk ya aikata aikin alheri a yabe shi wannan mutum da ya taho ya ga wurin zama ya kutsa ya zauna manzo Allah ya yabe shi wannan mutum da ya ji kunya ya yi aikin alheri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yabe shi to duk wanda ya aikata aikin alheri jama'a a fadi ya aikata aikin alheri a yabe shi sannan As-sabi'u nabakwai fihi anna al-insana idha fa'ala qabihan aw madhmuman wa baha bihi jaza an yunsaba ilayhi wanda kuma diya aikata mugun abu a danganta gare shi nan ma ba ilifi ba As-samin fihi anna min husn al-adabi alla yajlisa al-mar'u an yajlisa al-mar'u haythu intaha majlisuhu wala yuqima ahadan wa qad ruwiya dhalika fil hadith aidan yana daga cikin ladabi in ka zo inda wuri ya tike ka tsaya anan kada ka ce wani tashi in zauna sai dai in akwai sarari to Allah madaukakin sarki ya ba da dama anan zaka iya cewa wani dan buda kai kuma aka ce buda sai me sai Allah yace fafsahu yafsahullahu lakum yafsahillahu lakum in kuka buda sai Allah ya buda maka saboda haka duk sanda ka zo kaga akwai kuncin wuri sai ka hakura in kaga akwai dan wurin kuma abin nan kai kuma in kaga wani yana neman wurin zama sai ka ainihin buda mishi saboda kai ma Allah ya buda maka balle a ce wani dan matsa kada ka dube shi ka sai da Allah ai ma talaka ne wannan amma an ce ai Allah sai ranka dade zo ga wuri nan a a to kai ma ga zama irin wancan hadisin ya ce ka kenan kana fifita yan duniya Allah ya kiyaye at-tasi'u fihi ibtida'ul 'alim julasa'uhu bil 'ilmi qabla an yas'ala 'anhu aka ce a cikin wannan ya nuna kenan babu laifi in malami yazo ya fara karantarwa kafin ya fara tambaya dan mun ji a baya cewa zaka iya sako tambaya a matsayinka na malami ko to wannan wani hali ne na jaraba dalibai amma babu laifi daga zamanka ka fara karantar da su ba tare da kai tambaya ba sai dai turawan yau musamman waɗanda ke harkar jarida za ka ga cewa in aka zo in aji na ƴan jaridu ne malamin na zuwa sai ya ce what is on the media menene yau kafofin yada labarai wai yana sanya jukkuna sauraron radio kuna karanta jaridu kuna bincike kuna kaza anan yana so ne kawai ya gyara tunaninku ya nuna muku nau'in aikin ku yana buƙatar ku san me duniya take ciki amma dai a tsari na ilimi na addinin musulunci malami yazo ya fara karantarwa ba tare da gabatar da tambaya ba babu laifi al-ashir fihi anna man sabaqa ila mawdu'in fi majlisin kana huwa ahqqa bihi li ta'alluqi haqqihi bihi fil julus wanda din yazo ya fara zama a wuri shi ya cancanta ya zauna a wurin jama'a dan haka ahli sunna da ke ware sahun gaba ranar juma'a ko a filin idi a ce nan na mai martaba wane ne nan na mai alfarma wane ne wannan bid'a ce babu wannan a masallaci lallai in kun ware cewa sahun gaba manya ne za su zauna to su marmaza su riga kowa zuwa amma aka samu wani ya riga zuwa to ya shigo gaba wannan jama'a kama hanya ce ta ƴan bid'a dan ƴan bid'a ne a ƙasar nan muka ga cewa sahun farko ma na masallaci gaba ɗaya sarkin gargajiya ake sakawa shi sai ka shigo masallaci ƴan bid'a sai ka ga ga liman can ga wani mutum haka ya kifa alkyabba da rawani haka a kai shi kadai a sahu na ɗaya shi bai da sallah duk waɗanda suke sallah a bayan sahun kuma ba su da sallah dan me shi kadai zai tsaya a cikin sahu sahun da yake sahun jama'a ne wannan yayi daidai da maganar Abdullahi dan Umar da yaga wani ana sallah yana riga liman ruku'u yana riga liman komai ana idar da sallah ya kifa mishi mari ya haure shi yace a id salatak la sallaita wahdaka wala bi imamin iqtadaita yace sake sallah kai dai baka yi sallah kai kadai ba da baka zo masallaci ba kai kuma baka kwaikwayi liman ba da baka rinka riga shi ba to yanzu jama'a mutumin da aka ce an saka mai sahun farko shi kadai jama'a masallaci fa ba coci bane ya kamata ka kuma da musulmi kristoci kun san kristoci a coci akwai high table idan ka ba da highest donation to ran nan ba za ka yi sujuda ba a coci ranar lahadin aka ce a saka taimako wanda ya bayar da 1,000 kai ka ba da 50,000 don haka zo sujuda kai ba za ka yi ba Allah ya yafe maka a ran nan tunda ka ba shi kuɗi da yawa kristoci duk waɗannan abubuwan da kuke ganin su fayan nan suke galibi daga gare su suke kwaikwayowa a hankali a hankali ka duba da kyan ana nuna congregation big congregation a cikin coci suna abin nan zaka ga waɗanda ke sahun farkon nan za ka ga manya-manyan mutane ne pastor zai yi sujuda kaji liman ya yi sujuda fa amma su ba za su yi ba saboda mai su manya ne ba za su yi sujuda ba an ɗauke musu to gaskiya ahli sunna suna irin wannan a garuruka da dama sai a ce sahun farko na manyan mutane ne sai ka ga masallaci ya cika su kuma manyan ba su zo ba wannan irin tunanin annabi sallallahu alaihi wasallama ya taba yin shi Allah ya mishi gyara a kai dan haka ahli sunna kuma kuskure ne ku bar shi tunanin da kuke shine in aka samu gwamna na zuwa masallacin mu chairman na zuwa masallacin mu da'awa za ta daukaka amma wannan ba shine kaidar Allah ba kaidar Allah sune waɗannan talakawan da suka makale suke addinin musulunci sune abokan aikin da'awa sai sa Allah madaukakin sarki ko ba annabi sallallahu alaihi wasallam wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا النبي ذا كانشي فرقوان دا أور حكا يكي غني إن أكا كاما من يمن ينغري سكا بي توتفية ذاتي كيو ذا أسامو كذا ذا أسامو كذا أما إنا har a karkashin haka rannan suka taho suna saurare suna tafatawa wannan makaho yazo yana ya rasulullah allimni mimma allamakallah sai manzo Allah ya kauda kai ya murtace fuska ma'ana wannan makaho yazo zai kawo cikas har sai da suka taba rubutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa an kana so mu rinka zama ka rinka koran waɗannan masu karnin man gyada da man fetur da kaza kaza duka kore su sannan mu zo ya zamu zo da kyawawan rigunan mu a zo a bata mana duk waɗannan ƴan bata majalisi ne jama'a saboda haka malaman sunna da limaman sunna waɗannan talakawan da ake ganin suna ƙarni suna kaza su ne abokan aiki a ringa zuwa ana sa turaren wuta yana kansasa masallacin gaba ɗaya ba shikenan ba an huta Allah ya taimaka to sa'an nan sai malam yake cewa alhadi ashar na goma sha ɗaya fihi saddu khalal alhalqa kama warada targhib fi saddi خلل الصفوف في الصلاه كما يدى اصلى ake so a tattoshe sahu jama'a kar a bar kafafe a cikin sahu to haka a cikin ainihin wato majalisi na karatu ake so a tattoshe kafa to abinda muke so jama'a mu bada shawara irin majalis irin namu dinnan kamata ya kafin a zo a fara karatu a zauna a tsara wane matso nan wane shigo nan wane zauna nan kafin a fara karatu wuri ya gama cika ba dan komai ba saboda me Yahudawa da Majusawa da munafukai sun ba mu darasin da ba za mu manta ba. A zamanin Sayyidina Umar haka siddan ba a shirya masallaci ba ba a shirya komai ba saboda ana ga duk wanda yazo masallaci me yazo. Sallah yazo. Rannan sai aka ga wani bakin bama guje. Ya taho sai ana murna wannan ya musulunta ne? Ana murna sai gashi yazo tsarab shine a sahun farko. Afwan a sahu na biyu a daidai saitin liman ana fara sallar ku ba a dade ba ya dauko kai zindimawa limamin masallacin kamar wata magana da ne a Maiduguri mutane suna jin zafin yaya Albani yana sa ka'ida kaza yana sa ka'ida kaza nace ai kun ga da ba haka muke ba yanayi ne yake kawo wasu abubuwan ai kun ga ba mu canza addini ba ba mu ce ai raka'a biyar a azhar ba ko ba halin da za a shiga da zamu ci ai raka'a takwas a sallar isha ko sallar magriba amma a wajen gudanarwa jama'a da gurgurdan yadda al'amari ya canza sai a canza ai sai da aka haife mu a Najeriya a ina ake kiliya hannun dama ne sai kiliya ta koma ina ta koma hannun hagu me yasa saboda motocin sun koma hagunguntawa sai kiliya ita ma ta koma hannun hagu 1970 ko 71 ko 72 ko 1970 amma a da motocin duk inda kaga mota sikiyarin mota a hannun dama yake to tunda a hannun dama yake ma'ana da daga sabon gari idan za a tafi muciya sai a bi gefen can kenan gefen can hagu kenan idan za a taho daga muciya fa sai a biyo daidai gefen da ya shafi ainihin bangaren makarantar Aminu LEA ko St. Teresa ba haka ake tafiya to amma da ta canza fa sai aka ce to kiliya ta koma hannun hagu shikenan ashe idan har al'umma suka canza dole sai a canza jama'a yanzu jama'a zai yi a masallacin dorayi da ƴan bid'a suka je suka kashe mana Malam Ja'far zai yi kuma kenan a sake tayar da sallah ba a sa masu tsaro masu gadi suna gadin mallaci ba ba zai yi ba amma kafin wannan lokacin fa an taba tunanin za a zo a kashe malami yana karantar da alqur'ani dan haka ba ai ba to yanzu ka zo ka samu an sa mai gadi a kofar masallacin an yi kaza an ce sai an binkici jakkarka sai an yi kaza karka ce ku kawo mana hadisi akan haka ba kun ce ku ahlus sunna bane sai a ce na'am yanayi ne in ya canza sai a canza wannan ya faru kuma tun daga zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan daga lokacin da aka kashe sayyidina Umar su ma sai suka koma suna taka tsantsan suna bincike waye ya shigo masallaci da me ya shigo haka aka zo aka samu fitina jama'a a masallacin makafa masallacin Ka'aba wasu suka je suka ciko makara makara da ake daukan gawa suka ciko ta da makamai sai suka sa koran yadi suka lullube sai suka shigo kaman makara
sai da aka zo aka fara sallah ashe duk kofofin Makka sun saka mutanen su da bindigogi da bama bamai suka zo suka juyin mulki aka kashe mutane da yawa aka yi barna mai dimbin yawa jama'a daga wannan lokacin da kafin wannan lokacin duk wanda ya mutu a Makka ɗan uwan shi sai su sawo shi a cikin makara kawai sai su kawo shi gaban Ka'aba sai a yi mai sallah amma yanzu in kuka tafi aikin hajji da ɗan uwanka to in bai da lafiya ka gargaɗe shi karfa ka mutu anan dan zaka ja mana aiki Allah in ya mutu kun kade dan da farko tukuna sai an tambaye ku ma ya aka yi ya mutu me kuka bashi yaya aka yi duk sai an kama ku ku mutanen gidan an tsare ku tukuna sannan ku ce kuna so a yi mai sallah a Ka'aba gawar shi sai ta yi wajen kwana biyu ana bincike yanzu ka ce a ina salaf suke yin haka sai a ce yanayi ne ya kai za ka shiga masallacin Ka'aba ko masallacin Annabi da jaka sai ka ga an tare ka an duba jakar an bude an yi kaza sai ka ce ina aka samu yanayi ne ya kawo haka ce yasa waɗannan abubuwa da ƴan agaji ko ƴan nako ko ƴan sojojin musulunci suke yi wa mutane sai dai su mu ce su rinka tausasawa mutane su rinka tausasawa su kuma mutane su rinka bada haɗin kai kar kai taurin kai kun san cewa yanzu zaka tafi akwai airport daga cikin airports din duniya za wani lokacin kaje sai an kwaba takalminka wani lokacin sai an ce kwabe in ka kwabe sai a ce cire safarka sai ka cire wani lokacin takalmin naka ba a yadda da shi ba sai an je an yi screening shi akan inji tukuna sannan a baka ka shiga jirgin me yasa wani zai iya samun wani bomb smart bomb ya makale shi a cikin safa sai an shiga cikin jirgi ya ce to zai tsige kanshi fa in ba haka ba kuma a karkata a yi kasar kaza da shi to yanayi ne mutane wato rudaddu ƴan duniya su suke ruda al'amura jama'a ko mun gane jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu to kun dai ji wannan jama'a shine malai yake cewa sannan الثاني عشر فيه جواز التخطي لسد الخلل ما لم يؤذي احدا فان خشي استحب ان يجلس حيث ينتهي ان كزو وري ا مسلاتي اند اد زاكا شغو بك تشوتر ده جماعه باتو ان غو زاكا تشوتر ده جماعه ك هرغيصا سو تو زونا اد ك سامو وري كو من فهمتا الثالث عشر فيه الثناء على من زاحم في طلب الخير متومن دد ده غوغوريو يچنچرو ده يشيغا كرمتسي دومين يا سامو الهيري ana yaba mishi saboda san alherin shi da yake yi na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to kun ji abin da al-Imam Badruddin al-Ain ya fadi insha Allah ta'ala dangane da abin da ya shafi sharhin waɗannan hadisai da waɗannan babuka waɗanda ainihin muka karanta to babin da muka kwana akai shine jiya babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama rubba muballighin aw amin sami'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace so da yawa mai isar wato wanda ake isarwa da sako yakan furke sakon fiye da wanda yaji sakon ya kai mishi Imam al-Bukhari yace haddathana Musaddad qala haddathana Bishr qala haddathana Ibn Aun an Ibn Sirin an Abdurrahman Ibn Abi Bakr an abihi dhakara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama qa'ada ala ba'irihi wa amsaka insanun bi khitabihi Abdurrahman dan Abi Bakr ta yace ya karbo daga mahaifin shi Abu Bakr yace ya ambaci Annabi sallallahu alaihi wasallama yace Annabi ya zauna akan raƙumin shi wa amsaka insanun bi khitamihi wani mutun sai ya rike ainihin wato igiyar raƙumin aw bi zimamihi ko kuma da linzami qala Abu Bakr ta yace sai Annabi yace ayu yawmin haza yau wacce rana ce fasakat na sai muka yi shiru hatta zananna annahu sayusammihi siwasmihi sai da muka tsammaci cewa zai kira wannan ranar da wani sunan ba sunan ta ba qala alaysa yawman nahari yau ba ita ce ranar babbar sallah ba kunna bala sai ainihin wato muka ce haka abin yake qala sai yace fa ayu shahrin hadha wannan wata ne muke ciki qala fasakat na yace muka yi shiru hatta zananna annahu sayusammihi bighairi ismihi sai da muka tsammaci zai ambace shi da wani suna ba nashi ba fa qala sai yace alaysa bi zilhijja ba zilhijja muke ciki ba kunna bala muka ce haka abin yake qala sai yace fa inna dima'akum to jinin ku ya ku musulmi wa amwalakum da dukiyar ku wa a'radakum da mutuncin ku bainakum haramun haramun ne a tsakaninku ku ainihin zubda jinin junanku ko ku ci dukiyar junanku ko ku ci mutuncin junanku ka hurmati yaumikum haza kamar yadda wannan rana ta ku yau take da alfarma take da daraja haka ainihin darajar jininku da dukiyarku da kuma mutuncinku fi shaharikum haza a cikin wannan wata fi baladikum haza a cikin wannan gari naku li yuballighi shahidul ghaiba wannan sako ne da nake fatan wanda ya halarta ya ji shi ya isar da shi ga wanda bai zo ba wannan dalili ne akan a isar da sako jama'a yasa jama'a waɗannan sakonni da kuka ga duk sun isa ga mutanen duniya na musulunci wannan wasiyar ce sahabbai suka bi suka yi ta yawo suna yada ta haka ne ko ba haka ba haka ne jama'a ku duba jama'a kashi 90% na masu fahimtar da'awa Abubakar Gumi ta ina suka fahimce ta radio shine li yuballigha shahid al-ghaiba wana yazo ya halarci karatun an dauka a kasar sai a ce a je a isar da shi yasa lallai ne mu ahli sunnah Najeriya ni wa Ahmadu cancangi addu'ar alheri Allah ya saka mushi da alheri Allah ya albarkaci dukiyar shi dan din Najeriya babu mai kudin da ya taimaki da a wasu sunna da tsabar kudin shi irin Ahmadu cancangi duk Najeriya babu saboda ya bada kudin ne a lokacin da ake bukatar su sanda masu kudin suka hana sanda masu kudin suke jafai a lokacin da shedanu suke cewa wanda ya taimaka wa da'awa Allah ya watsa dukiyar shi har makon da ya wuce sun yi wannan addu'ar fitsararru shekara 30 suna addu'a Allah bai karba ba miyagu amma sun kasa fahimtar cewa tana yi kwana tana dawowa kansu addu'a suke suna cewa Allah ya watsa kudin Ahmadu cancangi saboda yana taimaka wa da'awa Qur'ani da sunna addu'a suke akan haka kar ku manta dattijan da ke ja musu baki shi yazo ya fadi da kanshi wannan riwaya ce mai isnadi sahihi yace abinda yasa ya bar da awar yan bid'a yace kullun akai karatu sai an tsine wa Abubakar Gumi an ja tabayyada an buga a ƙasa an tsine wa cancangi an ja tabayyada an buga a ƙasa yace me yayi zafi yace kuma shi kullun yazo ya karatu shi yana karantar da mutane addini ne yace to mu kullun namu da awar ba za ta ci gaba ba sai mun tsine wa wani dan haka ya tsalle ya bar da awar ya dawo da awar sunna jama'a an yi haka ko ba ya haka ba an yi haka malam mai kaulasa sai da yazo ya jawo malam Abubakar Gumi baki dan ya tabbatar gaskiya da gaskiya baya jin tsoron ma a ji shi ko a ganshi saboda gaskiya ta yi halinta dan haka ahli sunna kar ku manta da Ahmadu cancangi a cikin addu'o'in ku na alheri wallahi duk wanda ya rayu a sunna a Najeriya a shekarun baya wallahi ya san yadda ake kyamar taimakawa ahli sunna da kudi kai duk ma'aikacin gwamnatin da aka san yana taimakawa ahli sunna ko ba a kore shi ba sai an takura shi ko a yi mishi wani sharri a ma'aikatar shi yan kasuwa nawa aka yi musu sharri ko aka je aka fasa rumfunansu aka kwashe kayan su an yi haka a Bauchi da Gombe an yi haka a Fatas kuma da Damaturu da Maiduguri in aka san wannan mai shagon yana taimakawa ahli sunna sai a je a hada kai da rika kumbarayi su je su daura mai gadin a je a kwashe kayan shagon gaba daya shagon shi kadai za a yi wa haka wai bari a karya shi dan a karya da'awar ahli sunna duk an yi haka a wannan halin cancange yake diban kudin shi yake taimakawa da'awar nan kamar cancange yayi ne saboda Abubakar Gumi yana da rai yau shekara nawa da mutuwa Abubakar Gumi yau akalla shekara 16 cancangi bai daina cire kudin shi ba har yau in ka ji karatun Abubakar Gumi a gidan rediyon Nagarta cancangi ne ba da kudi har gobe insha Allah in ka ji hasali har wasiya cancangi yayi a cikin dukiyar shi wanda nan da shekara 100 in duniya za ta rayu sai an ji Abubakar Gumi a gidan rediyo cancangi yayi wannan ahli sunna mu yi mishi addu'a Allah ya saka mishi da alheri ma'ana kun ga daga turntable sai koma jirgin sama haka ne ko ba haka ba to mu yanzu addu'ar da muke ma Allah ya sa nan gaba cancangi shi zai rinka kera jirgin sama amin Allah albarkaci dukiyar shi domin me yayi wannan aiki li ballighi shahidul ghaiba wani karatun da ake sa na Abubakar Gumi ba a haife ka ba a sannan amma ka ji karatun kamar ana yi da kai me yasa saboda cancangi yayi li ballighi shahidul ghaiba masu kudi kudi bu kudin ku kuma ku zama cancangin garurukan ku kudi bu kudin ku zama cancangin zamanin ku ku taimaka wa addinin musulunci yanzu zariyan nan jama'a ga gidan radio mai karfi ga tashar talabijin mai karfi amma kun bar sai ɗan drama ne suke cin kasuwa ba za a yada da'awa ta sunna ba jama'a ku tura ƴaƴan ku su je su karanta mass communication da journalism nan da nan gwamnatin tarayya za ta ba su izini akan license broadcasting license izinin kafa gidan radio ko kafa kamfanin jarida dan a dokar NBC wato Nigerian Communication and Nigerian Broadcasting Commission ba za a baka lasisin kafa gidan radio ko jarida ba kamar yadda yanzu a doka ba za a baka dama ka bude chemist ba haddadan chemist inde chemist ne sai kai pharmacist ne haka ba za a baka lasisin izinin bude gidan radio ko jarida ba ko radio ko television ko wani iri ne sai in kana da degree na aikin jarida sai ku tura ƴaƴan ku su tafi ABU ko BUK ko UNIMED ko Ibadan ko ina ne su je su karanto sai ku samu kafa gidan radio yanzu ko jarida jama'a naira miliyan 5 za ta yi naira miliyan 5 a ɗakin nan kuma sai a yi smart transmitter ne za a aje ta kamar fridge area kuma ƴar mutsula ce za a kafa ta kai baka ma san abin da ake sai a yada duk kowa ya ji sako me yasa ahli sunna ba za su yi ba Allah ya taimake mu to jama'a kun dai ji sai ce fa inna shahida domin shi wanda ya halarci wurin karatu ko wurin wa'azi hasa an yi balliga mai yiwa ya isar da sako man huwa aw'alahu minhu ya isar da sakon ga wanda ya fi shi rike sakon ga wanda ya fi shi aiki da sakon yanzu abun mamaki da za ka je ka samu wanda ya recording din karatun ahalari ko tafsiril aziz alhamid na malam Abubakar Gumi wanda aka yi tun 1970 ko 73 da za ka samu wanda ya recording din karshe sai ka je ka samu ko sallar bai iya ba kuma shi ya aje recorder aka dauka kai kuma in ka saurara yanzu sai ka ga ka koyi sallah daga wannan abu shine magana annabi ta tabbata wanda ake isarwa da sakon so da dama yakan fi wanda ke isar da sakon wannan dalili ne akan me akan lalle a yada ilimi jama'a a isar da ilimi Allah ya taimake mu wannan hadisi al-Imam al-Bukhari zai maimaita mana shi a nan gaba insha Allah a lamba ta 105 da lamba ta 1654 da lamba ta 325 da lamba ta 4144 da lamba ta 4385 da lamba ta 5230 da lamba ta 6667 da lamba ta 7009 in Allah ya so daga nan zaka gane muhimmancin wannan hadisin tunda dubi 1234567 duk da wannan wurin so tara Imam al-Bukhari zai maimaita hadisin nan dan ka san akwai magana akan hadisin nan Imam al-Bukhari yace babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amali yace babin da ke bayani akan cewa shi ilimi shi ake fara nema kafin ayi magana kuma kafin ayi aiki zikiri da zakai sai ka nemi ilimi wa'azi da zakai sai ka nemi ilimi karatun qur'ani sai ka nemi ilimi kiran sallah da zakai sai ka nemi ilimi wani ladani ne a muciya ko ce kaji wataran mun yi karatu a cikin sahihul bukhari na akan babin kiran sallah yace wallahi in ba jiya ba ban taba jin karatu game da kiran sallah ba yace kuma a lokacin ya kai shekara 40 yana kiran sallah nace to ladan ya kake da yace ap ai dai da yake an dauke ni ne maga takarda wato ma sun je ce kawai da lokaci yayi zan share masallacin jin kama bango ladanan da haka suke yi kama bango suke su ta jajjaga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kama injin nika wallahi ahli sunna ku je ku karantar da mutane addini ku kada kuke karantawa sauran rubutun sha suke wa mutane da tsafi da guru da laya ku karantar da mutane addinin musulunci kuma ku gaje kuna karantar da su za su zage ku fa kuma an zage ka kaka damu wannan Abubakar Gumi da kaji muke cewa ba wai daga zuwa ya fara karantawa akai ta salati ana yaban shi ba da zagi da tsinuwa da sihiri da asiri da ƴan sanda da soja ba abin da ba ai ba amma kaga Allah ya taimake shi, ka sani ko kai Allah zai sa ka zama Abubakar gumin zamanin ka ko garin ka, amma abun ba zai yi ba in kana tsoro, abun ba zai yi ba in kana tantama, kana shakka, kana cewa kada ka bata da manya. Annabi ma sai da ya bata da manya, su waye manyan? Su Abu Jahal, baban jahilci. To kagan ka zo da ilimi dole ku bata da baban jahilci.
Bi qaulillahi ta'ala, yace saboda magana Allah, da Allah yace fa'alam, Allah yace ka sani, annahu la ilaha illallah, lallai ba abun bauta da gaskiya sai Allah. Bukhari yace fabada bil ilmi, kaga sai Allah ya fara da ilimi cewa ka sani, sai ka nemi sani, sannan zaka yi aiki da la ilaha illallah. Don in baka san Allah ba, to wa zaka bautawa? Ya zaka bauta mishi? Dan haka jama'a, ilimi shike farko, sannan aiki ke biye. Imam al-Bukhari yace wa annal ulama ahum warasatul anbiya, kuma su malamai sune magada annabawa. Wannan asalin hadisi ne sahihi, wanda al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi suka ruwaito shi daga sahabi Abu Dardai. Warasul ilma, su annabawa sun gadar da ilimi ne, ma'ana warasul ilma, sun gadar, wato sun bar gadon ilimi ne, basu bar gadon kuɗi ba, basu ga bar gadon komai ba, sai me? Sai ilimi. Man akhadhahu akhadha bihazzin wafir, wanda duk ya ɗauki harkar ilimi to ya ɗauki babban rabo. Kasan aka zo rabon gado, za a ce ɗa namiji za a ba shi kason ya mata guda biyu, to da zai zama ƴaƴa mata guda uku, ɗa namiji guda ɗaya, kuma shine ɗan auta. Idan uban ya mutu da ya bar kuɗi naira 80,000, nawa namiji zai tashi da shi? Zai tashi da 40,000, su kuma yayyen shi mata su tashi da 20,000. Akhadha bihazzin wafirin, ko ya ɗauki babban rabon ko? To daga cikin gado, wanda duk ya ɗauki gadon annabawa, to shi ya ɗauki babban rabo. Ko kun gane jama'a? Dan haka jama'a, wannan yana kwadaitar da mu ne akan cewa darajar nan da muke ji ta annabawa, basu bar kuɗi ba, basu bar kaza ba, me suka bari? Ilimi. To wanda duk ya kama ilimi ya ci babban rabo. Ai al-anbiya'u warasu, sun gadar, su ne suka gadar. Ai shi yasa ban ce sun ci gado ba, sun gadar, wato sun bar gadon me? Ilimi. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'na. Warasu, da an ce warasul ilma, sai a ce malamai warasul ilma, amma warasul ilma ai al-anbiya'u warasu العلم سيزما الأنبياء فائل مرفوع بضمة ظاهرة على آخر ورثوا فائل ماض مبني على ماذا على الضم انظروا ورثوا مبني على الضم سيكافة حكا دولة ذهب لاتصاله بواو الجماعة sannan sai ka ce al-ilma maf'ulu bihi mansubin bi fathatin zahira ala akhirih, wato su annabawan su ne suka gadar da ilimi. Amma an ka ce warasul ilma, to su malaman su suka gaji ilimin kenan. Abinda nasu yake nufi warasu ai al-anbiya'a warasul ilma, ai anan da yace wa anna al-ulama ahum warasatul anbiya, su malamai su ne magada annabawa. Warasul ilma, su annabawan sun bar gadon ilimi. Man akhadahu, wanda ya ɗauki wannan gado na ilimi, akhadha bihazzin wafirin, ya ɗauki babban rabo cikakke. Wa man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, wanda di ya buɗe wata hanya wadda zai nemi ilimi, ko za a nemi ilimi, ko wani ya nemi ilimi ta wannan hanya, sahalallahu lahu tariqan ila aljanna, Allah zai sauƙaƙe mishi hanyar aljanna. Allahu akbar. Kun ji jama'a, kai ka buɗe wa kanka hanyar ilimi, ka buɗe wa ƴaƴanka ne, ka buɗe wa al'ummarka ne, Allah maɗaukakin sarki zai sauƙaƙe maka hanyar aljanna. Masu kuɗi ku gina makarantu, a koyi alƙur'ani, a koyi hadisi, a iya ilimi, a iya addini, a samu aikin yi,
kun ga manzon Allah, wannan hadisi ne sahihi, al-Imam Muslim ya ruwaito shi, Abu Dawud da Tirmidhi duk sun ruwaito shi. Abin da yake cewa wanda duk ya kafa wata hanya da za a nemi ilimi, Allah zai sauƙaƙe mishi hanyar aljanna. Hanyar aljanna jama'a, hanyar aljanna, kar ku manta, aljanna an ce an kewaye ta bil makare, da abubuwan ki, ma'ana kamar kaya ce. Shi yasa yace falaqta hamal aqaba, me yasa ba za ka kutsa ba, tana da wahala. To amma me ake nufi anan? Harkar ilimi, wanda duk ya taimakawa ɗaliban ilimi, wanda duk ya taimakawa malamai masu yaɗa ilimi, Allah zai sauƙaƙe mishi hanyar da za ta kai shi zuwa ga aljanna. Ku taimakawa ɗaliban ilimi jama'a, wallahi banda America ta saka yaki akan ta'addanci, in ka je kasar Saudi Arabia kana neman ilimi, abin zai baka sha'awa. Sai ka ga mai kuɗi ya ɗibo kuɗi, ya zo ya same ka ya ce gashi, sai ka ce menene? Sai ce a wani ne ya haɗu da shi ya ce in ya ga ɗan makaranta ya bashi. In ka ce ka gode, sai ce a ba ni bane fa, ni ma wani ne ya bani. A halin shi ne sai ka buɗe waɗannan kuɗin, sai ka je ka siyo littattafai katan katan. Sannan in ka gama karatu a Jami'ar Islamiyya da ke Madina, sai hukuma sai ta sa a kwaso littattafanka gaba ɗaya, sai a kawo maka Kano idan kai ɗan arewa ne, idan kai ɗan kudu ne sai a kai maka Lagos, a ciko maka aljihu da kuɗi, ka zo ka gina masallaci, ka gina makaranta, ka karantar da ɗalibai. Amma ina daga shekarun baya ɗin nan shikenan sai aka ce ai duk wannan ta'addanci. Don haka ɗaliban Jami'ar Islamiyya yanzu, in ba dan muka samu wasu bayin Allah, mutanen kirki suka kafa kamfani suna ɗibo musu kaya, suna roƙon kamfanin kabo, ana haɗowa ana kwasowa ba, Allah in ka gama makaranta sai dai ka baro littafanka a can, sai dai ka baro littafanka jama'a, ba wanda zai taimake ka. Sai ka ga ka gama makaranta Jami'ar Islamiyya da ke Madina, sai ka iso ƙasar ku baka da kotaro. Mutanen suna son su taimaka wa ɗaliban ilimi, amma an takura su. Mu gode wa Allah da Allah ya aje mu a wannan ƙasar da ake kiranta Najeriya a yau, domin mu ba mu samu kanmu a wannan takurar ba. Masu kuɗi ku taimaki ɗaliban ilimi. Ɗalibi yana so ya sayi littafi jama'a, abu ya fi ƙarfin arzikin shi. Ɗalibi yana so an saka karatun littafi ya saya, abu ya fi ƙarfin shi, ya rasa yadda zai yi. Ku je ku ga a Makka da Madina, duk da wannan tsananin dokokin fa, mutane suna nan sai su ta tara kuɗi, sai su ta tara kuɗi, wai sai dai sun taimaka wa ɗaliban ilimi. Sai je sai dubga dubgal littattafai da ya san ɗalibai na so. Idan watan azumi ya zo, sai ya zo sai ya kafa kasuwar duniya ta littattafai ma'arab. Littafin da za a siya riyal 1000 sai ce a biya riyal 250. Ice albarkar watan azumi, ɗalibai su zo su ɗibi gara basa. Sannan makarantu jama'a, makarantu sun yi mana kaɗan a ƙasar nan jama'a, muna buƙatar makarantun hadda Alƙur'ani. Sannan a rinƙa kawo abinci ana dafawa ana ciyar da su, ba asara ba ne. Masu kuɗin ƙasar zazzau abin da aka ba da tarihinsu kenan shekara 200 da suka wuce, suke ciyar da ɗalibai, ba gwamnati ba ce. Sarkin zazzau na wancan lokacin shi ke tara malaman, shi malami ne a karantar. Masu kuɗin ƙasar zazzau sai wannan ya ce ɗaliban makaranta kaza shi zai rinka dafo abinci yana kawo musu. Akwai masu kuɗi har yanzu a ƙasar zazzau ko? To masu kuɗin ƙasar nan ku ciyar da almajirai da ɗaliban ilimi, Allah zai sa muku albarka. Yanzu ɗalibin yana na ya taho Jami'ar Ahmadu Bello daga ƙololuwa garinsu, naira 5,000 sai ta kakare shi, sai ta zama mishi matsala. Da a ce za a taimaka mishi ya je wannan karatun, sai je ya yaɗa alheri mai yawa, ya koma yana cewa mutanen zazzau ne suka taimake ni. Wallahi ran nan wani aboki na mutumin Potoskum ne da ya zo garin nan, kalmar farko sai ya faɗi suna wani dattijo, ka san wani? Sai na ce ƙwarai da gaske. Sai ce wannan dattijo Allah ya mishi albarka. Na ce amin. Sai ce wallahi ina makaranta, shi yake bani kaza, shi yake min kaza, shi yake min kaza. Sai na ce mishi to yana nan da ran shi, ku koɗa zina yi kiliya da shi a hannu da mota, ka je ka gaishe shi. Ma'ana yana tuna alherin da wannan ya mai shi. Dan Potoskum ne, yanzu ya zama babban mutum a Abuja. ma'ana mu an san mu mutane ne masu alheri saboda ana haro mu a taho kasan mu neman ilimi kar mu zama masu ruwa jama'a Allah ba zai talauta mu ba na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to lallai dai duk wanda ya taimaka wata hanya ta budu ta ilimi ga wasu to Allah madaukakin sarki zai ainihin taimake shi shi kuma ya ainihin saukake mishi hanyar aljanna Allah madaukakin sarki ya saukake mana hanyar aljanna wa qala jalla dhikruhu Allah wanda ambatan shi ya daukaka yace innama yakhsha Allah min ibadihi alulama kadai masu jin tsoron Allah daga cikin bayin shi sune malamai haka zaka fassara wannan guri innama adatu hasrin kadai sannan an gabatar da ita ne dan me a balagance dan ya nuna maka keke da keke ba wanda zai sake shigowa mana duk wanda bai da ilimi bai san Allah ba ko ya ce yana jin tsoron Allah ƙarya yake yasa da za ka ga wani sufi ya zauna a masallaci yana ta kuka kai sufi me yasa ka kuka a tsoron Allah to ka san shi ne ma tukuna kana da ilimi wai a kasan nan kai sai a ga wani galagala jama'a yana tafiya yana zubar da yawu sai a ce ka sani ko ni waliyin Allah ne kai sai kunu waliyan lillah majnun mahaukaci zarare an cuci mutane wallahi galagala kawai sai gaishe yana tafiya yana galau 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 shikenan ya ce